بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم ما سو البركة نامنا بركة دوانا لوكتي ونشيني كشي نأكو أتكن تتنا دمكي أكن مهنج الشريعة جمدا سلوه دا أيهم واتو انتاوي نيجيريا. Wannan tattauna ce ta musamman da muka samu dama haduwa da Sheikh Malamunmu Malam Bashir Lawal Muhammad daga birnin Zaria, wanda ya shigo ƙasar Saudi Arabia don yin aikin umara, kuma mata da shi yanzu a cikin birnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a wannan lokaci. Ga wata malam, barka da
haka. Barka Allah sunnan mu da
ayyuka malam.
Ya Madina.
Alhamdulillah, Madina tana nan tsayi ba.
Masha Allah.
Kamar kullum.
Allah ka
karba da uzuri malam mun adadin ka kai muka yi da mu ka adadin da kai a yayin da wata gida za ka je siyayya ko na
wani waya wani wai zai ce wa wani waya waya buga kusa wai da basata
da basata
eh ga shi wannan
da ce ko malai ya shigo da iyari ne za a tafi babu sharif
ce ni kadai na zo
sai ka so ta bi ke sai ka so ta bi ke kanta. To ɗan uwan masu albarka, malam ya mana tattaunawa ga wanda bai samu shirye-shiryen na baya ba, akwai buƙatar ya ji wato ta'asili na tanzir, kamar a ce theoretical framework na wannan masala, shimfiɗa akan menene sulhu, nau'o'insa, nau'in irin mutanen da ake yin sulhu da su, da kuma tattaunawa akan wato abin da ya shafi wasu misalai a aikace na sulhu da aka yi da wasu cikin bukatu kuma kamantansu. To na yau malam tambaya akan cewa algafata malam, a ganinka menene daidai da ya kamata a zira waɗannan 'yan ta da ƙayar baya na Najeriya, cikin bukatu ko cikin muharibun kuma kamantansu? Ba nan ne sai malam ya ainihin yi waskiya irin ta malamai cewa baya ganin dacewa shi a matsayin shi na fard, yadda baiwar da Allah ya masa da kuma zurfin karatunsa, Allah ya sa albarka, yana ganin ga inda ya kamata a hau, wanda wannan ma yana nuna rusuhi a cikin harkar sanin yadda ake tattauna masalar ilimi. Malai ya ce mana ya dace ne a yi alfatawar jima'i, aljima'iyya ko wato fatawa ta gangan ko na malamai, ne kun kowa ya bada fatawa shi kadai, wannan dan a toshe kafafar barna da kafar kurakurai, kuma dan a samu wato hannu da yawa maganin kazaman miya. To za ta malam, za mu so a yanzu ka sukwani wannan mas'ala, yaya ya kamata a kullowa wato dai sulhun malamai in suka zauna suka ga ya dace a yi, ko su kalli matsalar da tarihinta, su kuma su bada road map na yadda ya kamata a yi ta, shi ne abinda muke so Allah ya mana so kace a kai insha Allah.
Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, kamar yadda mala yake ya fara bayani, gaskiya wannan mas'ala ce babba, ba karamin mas'ala ba ce, kuma tana buƙatar bincike ta ɓangarora da yawa. Shi ne muka ce yanzu Allah kalli muna da wasu hukumomi guda biyu. Ɗaya kamar duk da ba gwamnati ta kafa ta ba, amma dai gwamnati ta anshe ta hannu bibbiyu, domin akwai wakilan gwamnatin a ciki. In mun ce wakilan gwamnati, muna nufin sarakuna. Sarakuna duk da ba su da gurbi a kundin mulkin ƙasa, to amma dai gwamnati ta yarda da su, ita take naɗa su. To a cikin aikin su akwai wannan ɓangaren. Sarkin musulmi Allah ya ƙara masa ne alfarma, Allah ya ƙara masa lafiya, shine shugaban wannan majalisar koli ta harkokin addinin musulunci. Ta kunshi, tana da haƙƙin ta kira kowane malami daga cikin malaman ƙasar nan a kowane ɓangare yake. Sannan akwai Supreme Council ta shari'a, wadda su ma suna da ƙarfi, kuma yanzu gwamnati na tuntuɓar su. In gwamnati ba tuntuɓe su ba, to su suna tuntuɓar ta. Kuma ta tara malamai waɗanda suke amintattu, an san su da zurfin ilimi da hangen nesa. Wasu su ma gwamnati ta nannaɗa musu, ta ba su kyaututtuka, ta ba su yawa.
Su ne wanda suka haɗa shiga tsakanin Niger da
yawa, da yawan suna ciki. Wannan da suke sulhu tsakanin rigimar Najeriya da Niger, in sun iya yin wannan, kuma Allah maɗaukakin sarki ya kalli aikinsu, ya sa wa abin albarka ya zama an kauda zidda jini wanda abin ya taso ga dangadan
an saran da za a fara kai farmaki
to Allah ya tsare ta sanadiyar su to muna ganin wannan gwamnati a tsarin ta wasu suna cewa wannan tsarin na sulhu is unconstitutional ni gaskiya ba na ganin ya zama unconstitutional
okay kuma la
kawai ba na fahimtar wannan cewa ya zama cewa ba constitution bane ana kafa hujja da cewa gwamnati cikin hakkinta ita ce ta samar da hanyoyin tsaro da kuma bada ta samar da sanadiyar zaman lafiya ta kare jinane da dukiyoyin mutane wannan aikin ta ne bai ba a faɗi cewa ga dole hanyar da za ta bi ba na ɗaya ce
ta hanyar ta gani
yawa ita gwamnati da hanyar take ganin za ta bi domin samun zaman lafiya ya halatta ta bi a kundin mulkin ƙasa kenan sannan na biyu akwai tsarin ADR
shine mai kiran
ADR na nufin alternative dispute resolution wato wata hanya da ake bi ta kauda ta samar da sulhu ba tare da sai an shiga kotu ba ba tare da sai an shiga kotu
alternative kaman badin kenan
yawa yawa makwafi
makwafi
makwafi ai kaga in ka zo matakan uku ne akwai sulhu akwai kotu akwai dokar mataki zartar da hukunci kenan masu zartar da hukuncin sun kasu gida gida dan sanda zai iya zartar da hukunci a inda aka bashi dama soja zai iya zartar da hukunci a inda aka yi ga dama ko sannan kotuna su kansu suna zartar da hukunci to shi ya kasance gwamnati tana da bukata a yi wannan abin da gaske alal akalli ta gayyato waɗannan malaman ta ba su sannan hanya abu na uku da ke tabbatar da wannan ai akwai extra constitutional means dama a abin da zai tabbatar da gwamnati tabbashin wannan ne ake samun ai ake samun interim government extra constitutional means ne a kafa gwamnatin rukun kwariya constitution bai faɗi gwamnatin rukun kwariya ba to amma akwai matakin da za a yi wani wuji ƙasa ta ki zaman lafiya akai wa matakin da za a ce an samar da gwamnatin rukun kwariya sannan constitution da kanshi ya bada dama dinnan muna so mu kawo misalan da suke tabbatar da cewa za a iya sulhu inda gaske ake son a yi a gwamnatance kwanan nan gwamnati ta cire wani gwamna ta dakatar da shi an sa sulhu
gwamnatin tarayya
gwamnatin tarayya an ba shugaban kasa wannan damar in ya ga rigima ta yawa a jaha ya cire gwamna ya dakatar da shi ya kawo al'amura su daidaita
cikin kun gwamnati ya asara waɗannan watannin gobe ba a ƙara mai a ƙarshen cinnosa
to ai ta taɓa faruwa kamar yadda ina jin aka yi wa wani gwamnati ba magana ƙari
randa za a sauka
na randa za a sauka ranar zai sauka to kaga duk waɗannan misalai ne da suke tabbatar da cewa ashe akwai wasu hanyoyin da gwamnati za ta bi ba dole sai na yaƙi ba domin samar da zaman lafiya a ƙasarta na tabbatar da lauyoyi za su fito da waɗannan bayanan alƙali za su fito da waɗannan bayanan kenan cewa sulhu ya kasance ya sabawa ka'idar gwamnati gaskiya ni ban ganin wannan ya zama wani abin da yake tayi
dama kuma wannan magana mutane ne ko suke fadanta a social media
to akwai ina jin masana
dai na gaske to irin da ya mufakkirun din
to
irin wato wanda ake cewa expert
da wanda gwamnati za ta yi amfani da wannan kuma bai dole bane a kira shi da gazawa ba dole bane ka fassara shi da gazawa ai akwai lokacin da gwamnati take yin tausayi sannan akwai lokacin da abubuwa ke zama kikikata yanzu misali ba karar sojoji nake ba a cikin abin da suke faɗa cewa sai a ce an sace suwa ne ko an sace wasu sai a ce me yasa sojoji ai sun san inda suka je su cikin hujjar da suke faɗi suna cewa in suka je dole sai kila ana iya rasa ransu waɗanda aka sace lokacin da ake kokarin kwato su da ƙarfi to zai iya yiwuwa su ƴan ta'addar da suka sace sun ma su kashe su ko kuma su sojojin su kaga tantance tsakanin ƴan ta'adda da su kuma waɗanda aka sace su to kaga wannan
to kabul adilla
yawa to kaga wannan kenan sai da duka waɗannan abubuwan suna nan in mutun ya tsaya kalle su yadda suka caccakuɗe to zai iya yiwuwa a ce sulhun to amma idan za a yi sulhun ya za a yi sai gwamnati ta ce wa malamai ga abubuwan da muke bukata ni ina ganin zan ina son yin sulhu amma ku bani fatawa a shari'a domin a yanzu din ai malamin gwamnati ta zaba amma su yi hakuri Allah ya kara musu daraja malamai ne su amma muna da malaman da kuma sun fi su
ilimi da shekaru da gogewa,
domin shi ilimi ba shekaru ba, ba ilimi kai ake bukata ba, akwai shekaru, akwai wayewa, akwai shekaru, akwai wayewa, akwai gogayya, domin akwai maji tsakanin wayewa da gogayya, gogayya rayuwa. Mutumin da ya fika shekaru kuma yayi ilimi mai zurfi, ba za ka zo ka hada kanka da shi ba, kai da ba ka da irin shekarun da yake da su,
koda ka da ilimi mai zurfi,
koda kana da ilimi mai zurfi. Manzon sama ya nuna mana haka kabbir kabbir, ai shi wannan dan uwan ina ji abin nan Abdullahi ibn Abdullah abin nan wane ne, Al-Huwaisa da Al-Muhayyisa da Al-Huwaisa, ai shi gani yake shike da haƙƙi, kuma shi yana ganin yana da ikon ya yi magana cewa shi shi ne abin nan, shi ne dan uwan wanda aka kashe. Amma manzon sama da aka ce yawa yace kabbir kabbir, kaga kabbir kabbir nan, kabbir kabbir
wato duk da kuma Qur'ani ya ce mun kuta Allah mazlum fa kad Allah
wa sultan fala yusrif
fi shi ya ga da sultan na
kuma amma manzon Allah sama ya ce masa kabbir kabbir, kai shiru ba kai bane za ka yi magana, haka ba wanda ake ganin ya fi shi shekaru dama kuma yi bayani karshe da abuwa suke ce kudi haddi akai kasama karshe manzon sama shi ya biya diya, wato gwamnatin musulunci kenan ta biya shi kanshi, wannan fa babun sulhu ne. Shin shi misali ne na sulhu mala wannan qadiyyar ta huwaisa
da kan ayi ayi kisasa
yawa, to kaga wannan wannan kenan. So da haka gwamnati sai ta tura wa waɗannan malamai, su ko malamai za su yi aiki na bincike alal aqalli su kalli jami'an tsaron mu, su kira da su ko su gayyato su ko su je su same su ɗan sanda, domin asali ƙabiyar ɗan sanda ce, domin internal matsala ce, ba foreign matsala ba ce. Shi soja ba a shigar da shi rigimar ƙasa
a cikin gida,
yawwa in ka ga soja a unguwa to bala'i ya zo, su zauna a barikinsu. Yawwa ai hatta akwai lokacin da ai na ji aka wani shugaban sojoji hatta tufafi sai da ya musu wanda zai zama irin na mutanen gari, su zama kamar wani mufti haka, wasu kayan haka
ba su shigo
su yawa, su zama dai cikin mutane su daina jin tsoron su. To soja shi ba a san ganin shi, kabiyar ɗan sanda ce, su ne dama ɗan abokin kowa, ɗan sanda abokin kowa. To gwamnati ta ba malamai, su kuma malamai za su zo tunda nazila ce, abinda malaman mu suke cewa nazila wata mas'ala da take sabuwa wadda ake bukatar a samu mata da hukunci. To sai su tsaya sai su kalla na farko, su yi bincike a jami'an tsaro, su kalli ƙarfin jami'an tsaron mu, kuma malaman nan suna da damar da za su yi bincike akan kowa, suna da damar da za su yi bincike na littafi, suna da damar da za su yi bincike na baka da baka, na jiki da jiki, albahsul maidani, duk suna da ikon da za su yi wannan, su tattara in suka gama sannan su yi bincike akan su kansu mutanen da bala'o'in ke garinsu,
kamar wato victims.
Yanzu misali ka ce Zamfara, ka ce gabashin Sokoto, ka ce Katsina. Katsina yanzu tana neman ko ina ya ɗauka, da Katsina
birnin Gwari,
sannan Kaduna, sannan Neja, alal aqalli waɗannan jihohin guda biyar. Sannan akwai wasu jihohin da su kuma suke da wasu matsalolin da suke kama da wannan, kamar misalin Nasarawa, suna da irin matsalolinsu
da Benue,
kamar Plateau, kamar Benue, kaga dai suna da irin matsalolinsu. Yawwa suna da irin waɗannan matsalolin nasu, sai su ma a fira da su, a tattauna da su, a ji me abin da ke faruwa. Gwamnonin da suke da waɗannan jihohin su ma malamai su zaunar da su, su faɗa musu gaskiyar abin da ke faruwa.
Sai kamar su tura Zamfa,
su ma za a tambaye su tunda matsala ce ta sulhu ai.
Da kuma malaman bangarori biyu,
ƴan
sulhu da ƴan ba sulhu, su ma
a'a ai waɗannan ba su kai ba, ni ban ganin matsayin abu a tattauna
su a basu kai,
ai malamai ne za su suke wannan, malaman da suka isa a matsayin su ne malamai, su ne za su yi wannan.
Za ta malam ai hakuri, ni ne duk magana da kake raji mu baka saka ba, misali yanzu mu malaman jami'a criminologist sociology
ina nan tafi ai,
to shikenan
ai ina nan, ina lissafo maka, ina lissafo
ana ma tsallaka mun.
Sannan malaman sanin zamantakewar mutane sociologist,
na'am,
psychologist, duka su kansu ai a tattauna da su, lauyoyi,
eh
lauyoyi, alƙalai, duk malamai su
ta tuno wani expert da
duk wani wanda yake da wani dan dugo a cikin hakki na sanin wani abu a cikin wannan ka ai wasa da shi a tamba bashi ya kawo bincike tabbatacce yanzu muna da mutane masu zaman kansu masu kamfanonin tsaron nan wanda suke wa gwamnati har shawarwari suna ba gwamnati
consultants
yawa yanzu misali ba laifin buga misali da wasu kamar misali Bulama Bukarti da yake tsallake bai kasa da wannan doctor wannan dan gwarzan nan wani Nasiru kamar sunan shi Nasiru wani masanin harkar tsaro
da ko wani malami ma
sannan ga wani Adamu ga wani Adamu mai kamfanin shi ma security wani doctor Adamu wane ne waɗannan dai uku shahararru ne su an san su a bincike akan abin da ya shafi tsaro su ma malaman nan su zauna da su su ba su binciken da su kai kuma ba kawai wai su rubuto su a kira su su yi domin wasu musalahatan wasu tamsin na tsaron ba dole bane malaman addini su ba sun fahimce su su yi bayani duk yayi idan suka gama tattarawa su kuma gurgudan abin da Allah ya sanar da su na fahimtar addini to sai su zo sai su sun gane cewa a cikin ajujuwan nan da muka kakawo muharibuna qutba'ut tariqi al-bughatu al-khawarij shin waɗannan bandits din kidnappers a wani gida zamu sasu
ko kuma ba su sabon gida ne
yawa shin akwai wani duk sun saba koko sun ibo can sun zigo can sun zama kaman giyar burkutu
sun zama kun samu shi
yawa sun ibo can suna da hukuncin waɗancan suna da hukuncin waɗancan suna ya zami mu'amala da su to daga ƙarshe duk in sun gama tattaunawa su sai su fitar da gwamnati bayani na ƙarshe
white paper kenan
yawa sai to gashi su fitar da summary bayan duk abin da suka yi na kundin binciken su sai su fitar da summary cewa a ƙarshe sun yadda ai sulhun nan ko kuma su yadda ai sulhun nan ba wallahi malam akai wannan kuma gwamnati ta buɗe zuciyarta da gaske take amma daukar wani mutum shi kadai ko kuma wasu jama'a a ce su aka damka waɗannan aikin misali shiri muke yi an yi na Dr. Ahmad Gombe shi ya sa kanshi ya aka kare me yasa ya daina yi kaga wata mas'ala ce wannan da ita kanta sanar ina shi ma cikin binciken hadda shi ya kamata a tattauna da shi ina ma shi ma kila ma yana cikin committee da za su zo
a jime yayi
wane ina ya tsaya waɗanda ya bari yawa waɗanda ex wanda ci gogayya ya samu
babu shakka za a so a ji
yawa me experience din sa game da wannan a ji ai to wannan ina ganin idan akai wannan da izinin Allah za a samu mafita domin yin waɗannan masalolin ana yin su a masalolin da ba su kai wannan girma ba ana yi a masalolin da suka shafi harkar lafiya ana yin su a masalolin da suka shafi harkar injiniyanci an kirkiro wani abu ya za a yi mu'amala da shi ana yi a tattalin arziki na tattalin arziki ma yanzu ya fi faɗi saboda kusan ba abin da yake faɗaɗa kamar tattalin arziki yanzu kusan kullum akwai sabuwar matsala da tattalin arziki musamman wannan nakokin na internet inera su waye da waye da waye daga
cinikayya na lantarki
wannan economy ga sunan duk ga sunan malamai kuma suna fitar da hukunci a game da su to me yasa wannan ba za a masa irin wannan ba ai wannan aikin wallahi malam ni a fahimta ta in duk wannan abin ya gagara to ya halasta gwamnati ta gayyato wasu malamai daga wasu kasashe su zo su shiga
dama abin da nake so ma malam yanzu na tambaye magana
kafin cikin abin da su malaman mu ma yake kansu mun buga misali da kasar da muke ciki a yanzu kasar Saudi Arabia muke daukan wannan shirin me experience din malamanta wato gogayyen malamanta a game da wannan malamanta waɗanda suka rasu kai sun yi rubuce
a lokacin da suka gaba da
wannan ayyuka yawa sannan kuma ana da kundin gwamnatin Najeriya ta tattauna da gwamnatin Saudi Arabia wani abu ne mai wuya ya kuka yi mu'amala da wannan matsalar da ta fara tasowa a ƙasar ku ya kuka magance ta sunan dai yanzu ba gwamnatin gaske amma dai ba za a rasa kundayen ba kuma sannan waɗanda suka shugabanci ayyukan nan suna nan da rai Isamu Bashir na nan da rai
da ransa da lafiya
yawa kuma yana gane komai
yana cikin sudan koko ya
yana turkiya za a samu sannan ai ba shi kadai aikin ba akwai sun yan committee sa akwai su a ayyana su a san su za su ba da wannan za su ba da wadannan ba wadannan kasashen guda biyu akwai wasu kasashe da su ma sun fuskanci kwatankwacin irin wannan matsala ya suka yi suka fuskanci ta kuma ya suka magance matsalar ta su wannan idan malaman mu suka yi wannan aikin to ni dai tsakani na da Allah a fahimta ta kuma gwamnati ta yarda to wannan hanyar ita ce dai sai dai idan akwai wani abu a kasa wanda mu bamu sani ba wallahi alam wanda mutanen gari ke zarge zargen su kuma ba ma fatan Allah ya tabe mu a matsayin shaida
batu akan zarge zarge mutane daga sun kwarafi mutanen gari suka yawan cewa to yanzu aka ce an yi sulhu sun kashe mana iyaye sun kashe mana yan uwa sun yi kaza sai a basu su dawo su ci gaba da rayuwa
yan uwa to a cikin mas'alar sulhu ai a cikin mas'alar sulhu akwai rajul mazalim akwai rajul mazalim ai ka'ida ita ce ko dai duk wanda aka kashe masa dan uwa ai kisasi shine matakin farko in ko ba haka ba sai ai abiyadiya gwamnati ta biya diya amma duk mas'alan nan da ake yi fa a sulhun nan da ake babu magana biyan diya alal aqalli duk waɗanda suke aka kakkashe wa ƴan uwa ba wanda aka taɓa magana cewa za a biya shi diya
kawai ya hakura
yawa kawai shikenan sun ci bilis kaman kai tsaye ita gwamnati ita ce ta dauki kes din ita ce aka yi wa wa
ita ka wata
yawa alhali akwai ashabul huquq wanda suke nan
ita kamar ta dauki asara
yawa ai na kasama da aka yi na huwaisa da muhayisa ai manzon sama karshe da abin ya rikice ai da aka zo cewa suke manzon sa ne cewa kuke zargi suka ce bai yahuda muke zargi domin a ungo su aka yi kisa kaga wannan shine abin da malamai suke cewa lausa malaman fiqhu abin nan bayyana ce amma yawa bayyana ce amma ba daqiqa ba hujja exhibit ne amma ba za ta
su da amamal mahakama
yawa exhibit ce amma ba ta isa ta zama evidence ba da za a ce an tabbatar da laifi da ita to amma za a rike ta a matsayin me a matsayin wata ɗan hujja da za a je a gaban alƙali sannan na biyu daga cikin lausar yahuda mutane ne maciya amana ba su da kirki kaga na biyu
za su aika
yawa za su aika za su aika
sannan kuma akwai gaba da matsakai
yawa akwai gaba su da tsakanin su da musulmai saboda haka manzon Allah sun yace to yanzu abin da za a yi za ku rantse ku dangin mamaci rantsuwa
50
yawa suka ce aya zai amru ala amri lam nashhadhu sai ba a gaban mu akai ba za mu yi rantsi manzon sun yace to fatubri ukumul yahudu to yahudawa za su yi su fitar da kansu su wanke kansu su rantsi suka ce kaifa narda bi bi menene bi qawmi bi yace suka ce menene qasamu qawmin kuffari rantsuwar mutanen da suke kafirai karshe da abiya rikice sai manzo sun yace to shikenan ya dawo shi zai biya diya kuma ya biya diya
da sunan gwamnati
kada sulhu kenan da sunan gwamnati shikenan ba mu ji cewa kuma dangin mamacin nan sun da sun ce su ba su yarda da abiya su ba
to kenan a wannan namu da ake magana ya kamata a ce akwai kididdiga ma ta wanda aka kashe
yawa duk wanda aka kashe yawa al-aqalli idan ba za a iya tabbatarwa ba ai kiyasi
eh kiyasi
yawa ai kiyasi
wajib
kware da gaske dai
ina fahimta zata mallan ka tumbuko magana daga tushe kuma zan so a ce an ba da shawarwari ga bangarori da yawa wanda suka abun ya shafa daga hukuma da malamai da su kansu malaman sulhu da ƴan ba sulhu da kuma mu ya ayyuhan nasu da muke sama baki amma kuma lokaci yayi mana halin nashi ga wata malam zan saki roƙonka mu saki haduwa a wata haduwar kafin dai ka ban Madina zuwa Makka inda za ku ji
Allah ya taimake
mu saki jin wannan tattaunawa ko da ta minti 30 ne insha Allah masu bibiyar mu ku tsahirce mu zuwa wani lokaci nan kusa insha Allah za mu sake ritsa malam a ɗakin shi na hotel ko a duk inda muka ganshi ko da a matsayi ne dan mu sake jin ta bakin sa a shirin da nake fata ya zama shine cika maki ga waɗannan darussa guda uku akan wannan tambaya ta sulhu da ƴan tada kai baya a Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.